الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 19 ga watan Rajab shekara ta 2436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma takwas ga watan biyar shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullahi Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Mutum da yake da gida biyu, gida a Maradi da nan gida da yana da gida a nan sanda. To yana zaune da matar shi a Maradi sai ake kashi na sai ke ba ta zaune. Ya yi iya kokarin shi na zai ake da wata gwamna ya fi iya. To yanzu yake shawarar da ya sallame sa ne hakkinsa na sai gida a wancan gidan wanda ya ce ta dawo na tsakiya ko ku a nan za su zo in taki ta sare da hakinta.
To, tambayar ɗan uwa shi ne dangane da cewa mutum ne yake da mace biyu, misali ɗaya a nan da magaram, ɗaya kuma a Maradi. Ainihinsa dai ma'aikaci ne, aiki ya tado shi daga can Maradi ya dawo da shi na. To, sai ya nuna ma matar tashi na cewa su dawo, ita kuma ta nuna cewa ba za ta zo ba. To, shi ko ya ga ba zai iya ba, shi yana zaune a nan, ita tana zaune a can, shi ne ya ga cewa abinda ya dace ya sallame ta. To, idan ya sallame ta, nan za ta zo ta yi idda, ko kuma a wancan gida da take zaune a Maradi nan za ta yi idda. Ba maganar ta zo nan ta yi idda, wancan gida inda take zaune a Maradin nan za ta yi idda. Saboda Ubangiji Ta'ala mai ya ce, askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. Ubangiji Ta'ala ya ce, ku zaunar da matan da kuka saka a inda kuke zaune, min wujudikum, gwalgwalon wadatarku. A nan ba ana nihi ba inda kake zama, tunda can shi ne ainihin inda kuke zaune da ita. Amma kai ka dawo, ita kuma ta ce ba za ta dawo ba. Kuma akan wannan mas'ala, kasancewar ya gabata tun a darasin mu na sunan Tirmidhi, in a farko lokacin da aka zo ɗaura aure, ta maka sharadin cewa ita fa ba za ka ɗauke ta daga garinsu ka kai ta wani gari. Sai Imamu Ahmad da wasu daga cikin magabata suna ganin dole ka cika mata wannan alƙawari. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-muslimuna ala shuruduhum illa shartan harrama halalan aw harrama halalan aw ahalla haraman aw kama kada. To, anan in dai babu wannan sharadi, an gane ko kenan kasancewar dai a takaice a mas'alar a can za ta zauna ta yi idda. Saboda da yace min haythu sakantum, ba ana nihin cewa wato aya abinda take nihi, kamar misali kana zaune da mace a gida, idan ka sake ta ka ɗauke ta daga wannan gida ka maida ta wani gidan ka can daban ta yi idda, wannan shine baya halatta. dan haka a baya mu yace wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna, ku ji tsoron Allah ubangijinku, ku tsara dokokinsa, matan da kuka saka kar ku fitar da su daga cikin gidajensu. A nan gidajen gaba daya Allah ya jingina ya meka musu cewa nasu ne. An gane ko abin da ake nihi kenan a gidan da kake zaune da mace, idan ka sake ta to baya halatta ka fitar da ita daga wannan gida, ka maida ta wani gida cin ta yi idda. Shine ayat take nihi da yace askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, to wannan dama a can kuke zaune da ita a maradi, kai famar ta dawo ta ce ba za ta dawo ba, ka sallame ta, to in ka sallame ta wancan gidan naka can za ta zauna ta yi idda ba wannan ba. Wannan kuma kasancewar kayanta yana nan duka ba shi bane ba, tunda bata zo bane kin ta zauna, kayanta ne suka zo. To tunda kuma a can ma gidan shi ne take a zaune. Shi kuma daman hikima na mace ta zauna a cikin gida ta yi idda, daga cikin hikimomi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ne don a samu kome. Takan iya yiwuwa kwana biyu ka huce, ita ma ta huce, kenan sai a maida jakadu. Amma kai kana nan ita tana can, to maganar kaga a ringa ganin juna balantana har a huce akan irin wannan akwai wahala. To yana daga cikin hikima da Allah ya shar'anta cewa mace in an sake ta, in dai saki ne raje'i, ta zauna a gidan mijin nata, anan za ta ci gaba da zama har ta gama idda. Ma'ana domin takan iya yiwuwa a samu kome, kamar yadda ya ce la tadri la anna Allah yuhdithu ba'da zalika amra. Na'am. Wani misali halaccin ɗan kasuwa wanda yake kawo kaya ya ba ma'aikata bashi a wata, su ɗan ciccira masa a 'yan watanni su biya shi, wasu ƙara kuɗi kamar yadda yake aka a kasuwa. In a kasuwa ana sai da shi jika goma sai su ba ma'aikata a jika goma sha biyar. A nan abin da muke so mu gane, in har ya kasance da bashin da zai ba ma'aikata da wanda zai ba da kuɗi hannu, duka farashi baya canzawa, wannan halaka ne. Kana iya ɗauko kaya na jika goma ka ba da shi a jika ashirin, wannan jika goma da ka samu ta sama riba ce. Amma abinda baya halatta kaya ne kake sayarwa, in kuɗi hannu ne jika goma, in ku sai wata ya mutu jika goma sha biyu ko jika goma sha biyar, to wannan haramun ne. Wannan matsayinsa shi ne albai'ata ne fi bai'atin wahida, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana. Shi ne yake cewa na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya. Yaya surarsa take? Shi ne kasancewar kayan kuɗi ɗaya ne, amma farashi sai ya saba a sanadiyar sabawar lokaci. In a yanzu za ka biya ni jika goma ne, in ku sai in wata ya mutu za ka bantu jika goma sha biyu ne, to wannan haramu ne. Amma don ka ɗauko kaya a jika goma goma ka zo ka ba ma'aikata a jika goma sha biyar biyar, wannan duka ba matsala ba ce. Amma in kaya ne kake sayarwa, misali haka, in kuɗi hannu ne kaza, amma in bashi ne kaza, to wannan baya halatta. Wannan nau'i ne daga cikin nau'ika na riba. Wai dangane da limami in yana khutba tare da cewa haramun ne mutum ya yi magana, abin da yake wajibi a kan duk wanda ya halarci masallacin Juma'a, to ya yi kawaici, ya yi shuru har limami ya gama khutba. Shi ne a nan ɗan uwa yake cewa ishara tana shiga ƙarƙashin wato hani, kamar misali kai masa nuni, ko nuni baya halatta, saboda nuni wani lokaci yakan zama ma'anar zance ne. An gane ko? a wanda ya kamata mutum ya samu nutsuwa. Ko nuni abinda ake bukata ka samu nutsuwa ka saurari ne ake fada, kakan shagala da yin nuni kalmomin da limami yake fada su kauce maka. Shi kuma hikimar da aka hana zance so ake kowa ya bada hankalin shi ya tsaya ya ji menene ake fada koda baka fahimtar larabci. Dan haka hatta da nuni baya halatta baya dacewa. Kuma sakamakon duk wanda yayi magana a lokacin da limami yake kuduba, wannan ya zubar da ladan sallar Juma'a, wannan Juma'a ta tsaya masa matsayin asuba, amma ladan da ake samu na sallar Juma'a wannan ya zubi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa man massal hasafa qad laga, wanda ya share tsakuwa, an gane ko, da ya zo ma'ana ya zauna ya share, misali inda zaka dora goshinka ka daidaita ka daidaita, alhali limami yana kuduba to ka zubar da ladan sallar Juma'a ka. To anan ina waɗanda suke masu jin tarzi da wasu abubuwa, liman yana kuduba mutum yana wani jin tarzi ko yana danne-danne ga salula da sauransu. Abinda ake bukata mutum ya samu nutsuwa ya kame ya tsaya ya saurari me ake faɗa masa koda baya fahimtar larabci, don haka dai a takaice ishara ma baya halatta, kamar yadda zance baya halatta ishara ma baya halatta mutum ya yi. A inda yake halatta mutum ya yi zance kamar yadda ya gabata a darasinmu na Sahihul Bukhari, shine lokacin da limami ya maka magana in yana cikin kuduba to wannan kuma dole ne ka amsa masa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin kuduba, wani sahabi ya shigo cikin masallaci ya zauna, manzon Allah ya ce masa kai tahiyyatul masjid, ka sallaci raka'a biyu? Ya ce a'a. Manzon Allah ya ce masa to tashi kai. Ya ce masa tashi kai, idan limami ya maka magana za ku iya dan canza miyau da shi a irin wannan lokaci. Kamar yadda sahabin da ya shigo masallaci a ranar Juma'a ya tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin kuduba, ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bukatun jama'a cewa hanyoyi sun datse, ruwa ya tsaya, shuka ta bushe, komai ya daka ya tsaya. A lokacin da manzon Allah ya daga hannu ya yi addu'a. To a irin wannan misali shi limami in har an samu abinda dole ne a yi masa magana ba laifi bane ba anan, kamar ana iya mushi magana kamar yadda shi wannan sahabi ne mushi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato ya roƙa musu Allah, kuma manzon Allah bai masa inkari ba akan wannan neman ayi addu'a da yayi a wannan lokaci. To kuma musamman lokacin da shi limamin ne ma ya maka magana, to anan ba shi amsa, anan ba laifi bane ba. Na'am. Kamar ni eh
to kafin ya ke kafin sai ka kafa shi yana ya
wani sadi wakili ne daga cikin wakilan aikin haji, ma'ana wanda yake tattaro alhazai daga kauyuka. Alhazai sukan bashi, masu niyyar zuwa haji sukan bashi kudi ya kawo ya ba kenan wakilin su kenan agents wanda zai kai su. To wai in an hada masa kudin kafin ya kawo ya ba Asia, sai ya ringa kasuwanci da wannan kudade, shin ya halatta? Baya halatta, haramu ne. Da kudin ajiya da amshika kai, wannan baya halatta, ka taba komai a cikin su amana ce. Bai ya halatta kudin da aka baka ajiya ko kudin da aka baka amshika kai ma wani, kai wani kasuwa da shi ko karamci wani abu daga cikin shi, sai ka nemi izini ga wanda ya baka ajiyar ko wanda ya baka sakon. An gane ko? Idan ka aikata haka to wannan ka aikata haramun, iya abin da yake kanka shine tuba ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Yanda aka tattara waɗannan kudade aka kunne aka baka sako ne aka baka amshika kai ma wani, to haka ake bukatar ka kai su domin amana ce, dan an yarda da kai, an amince maka, aka danka maka wannan dukiya. Ita kuma duk abin da aka baka, duk abin da aka baka na amana, so ake ka bayar da shi kamar yadda aka baka, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, dan haka maganar kai kasuwa da wannan kudi na sako to wannan baya halatta. In kai ka ci riba, wannan kuskure ne kai, abin da ya dace kamar yadda wasu malamai suka faɗa wannan riba ma da ka ci ka tsami hannunka daga cikinta, saboda ka same ta ne ba ta hanyar da ya halatta ba, kuma wannan kuskure naka da kai ka tuba zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Duk da cewa wasu malamai kuma suna ganin halaccin wannan riba da ka samu iya dai abin da ya zama wajibi kenan, ikuwar kuɗin da aka baka ajiya haka za ka maida, sai dai kana da kuskuren taɓa kuɗaɗen jama'a wanda ba tare da an baka izinin ka taɓa ba. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul buyu, mun tsaya ƙarshen babi na 27, wanda bayani ya gabata a kansa shi ne babin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin yin rantsuwa a wajen saye da sayarwa. Yin rantsuwa a ɓangaren saye da sayarwa abin ƙi ne, abin kyama, wani lokaci yakan kai matsayin haramci idan ya kasance rantsuwa ce ta ƙarya. An gane, ba a taya kayanka ba ka rantse da Allah cewa an taya, ko kuma ka yi rantsuwa da Allah ka ce abu kaza a wajena ni ma a kaza yake, alhali shi ko ba haka ba yake. To in akan ƙarya ne, wannan haramun ne. In kuma akan gaskiya ne, to wannan an ƙi mutum ya kasance akan abin da ya shafi kasuwa saye da sayarwa, mutum ya ringa rantsuwa da Allah. Iya abin da za ka yi, ka faɗa masa kayan nan kaza nake buƙatar na sayar da shi, in ka gaya maka ka saya, in bai maka ban ya so ka yi gaba. Shi ne a nan malam ya shigo mana da hadisin Abdullahi ibn Abi Aufa, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa anna rajulan aqama sil'atan wa huwa fi suq, wani mutum ya kasa kayansa wato a kasuwa. Anna rajulan aqama sil'atan wa huwa fi suq, wato ya kasa kayan shi, an gane ko, yana tallata su a cikin kasuwa. Fa halafa billahi, wato lokacin da wani ya zo kan kayan sai ya rantsuwa da Allah, da kadi a aqabiha ma lam yu'ta, cewa ya sai wannan kaya, an gane ku, wato iyayen da kenan ba a saya ba, ma'ana yanda aka saya ba a kai ba iyayen da ya saya. Laqad aqabiha, ma'ana ya sai wannan kaya ma lam yu'ta, iyayen da ba a saya ba kenan a gonsa. Kamar misali, yana nuna cewa kayan nan kun saya jika 50, amma ni kaina wannan kaya ban sayi shi ba a jika 50, yana nihi kenan ya wuce haka. Shi ne ya ce laqad aqabiha ma lam yu'ta, tabbas ya sai wannan kaya iyayen da ba a saya ba a gonsa. Liyuki afiha rajulan min almuslimi, yayi haka ne wato dan ya dau hankalin wani mutum daga cikin musulmi, ya ruke shi, ya yaudare shi, ya buga masa wannan kaya. Ubangiji ta'ala sai ya saukar da aya, shi ne ya ce fa nazalat, sai wannan aya ta sauka, innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun adim. Ubangiji ta'ala yake cewa lalle waɗanda suke fansar thamanan qalilan, wato amfani wanda yake kankanne na rayuwar duniya, ko ka ce amfani ko ka ce kuɗi wanda yake ɗan kaɗan, duka babu bambanci, bi ahadillahi, wato game da alƙawalin Allah, wa aimani da rantsarantsansu su yi rantsuwa ta ƙarya don neman wani amfani wanda yake kankanne na rayuwar duniya. Ubangiji ta'ala ya ce ula'ika, waɗanda suke yin haka, la khalaqa lahum fil akhirati, Ubangiji ta'ala ya ce ba su da rabu wato a ranar kiyama. An gane ku, la khalaqa lahum fil akhirati, ba su da rabu a ranar kiyama. Wala yukallimuhum Allah, Ubangiji ta'ala ba zai musu zance zancen da zai faranta musu zuciya. Wala yanzuru ilaihim, kuma ba zai kalle su kallo wanda yake na jin kai a ranar kiyama. Wala yuzakkihim, kuma ba zai tsarkake su game da dattin zunubi. Ubangiji ta'ala sai ya ce walahum azabun alim, tare da haka sun cancanci azaba wanda take ma'abuciyar radali. To dan haka a takaice, kamar yadda bayani ya gabata, in rantsuwa ce ta gaskiya a wajen siye da siyarwa, wannan abin ki ne, abin kyama ne, bai dace ba. In ku rantsuwa ce wanda take ta ƙarya, ba a taya kayanka ka ce an taya, ko ka yi rantsuwa ta ƙarya ka ce kai ma kaza yake a wajenka alhali kuma saɓanin haka ne, to wannan haramun ne kwata-kwata, baya halatta. Iya abin da ke biyo baya shi ne shafe albarka daga cikin dukiya, kamar yadda bayani ya gabata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alhalifu manfaqatu lis-sil'a mamhaqatu lil-baraka, rantsuwa ta ƙarya a cikin saye da sayarwa, manzon Allah yace tana shahi, tana sayar da kaya sannan amma tana shahi albarka. Zamu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu ma qila fi sawab. وقال طاووس وابن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها. وقال العباس يعني ام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لاذخر فانه لقينهم. فقال الا لاذخر. قال حدثنا عبدان وابن سليمان قال اخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال اخبرنا يونس وابن يزيد الايلي عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري انه قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعدت رجلا صواغا من بني قينوع وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتهل مئي فنأتي بإذخر. أردت أن أبيعه من الصواغين وأستئين به في وليمة إرسي. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد هو الحذاء عن إكرمة هو مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة إن الله حرم مكة ولم تهل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أهلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يؤبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا لإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال إلا لإذخر. فقال إكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنشيه من الظل وتنزل مكانه قال عبد الوهاب أنا خالد لصاغتنا وقبورنا. مالن الله يجي كنسا كيف دا وانن بابيني وان كي بياني جمدا عبند أكفا جمدا حالتش sana'a wadda take ta kira. Lafazin as-sawwaq wato mufrad ne, jam'i ne na wato sa'ib. In ma ka ce sawwaq, in ka ce sawwaq wannan kenan mufrad ne, in ma ka ce sawwaq kenan sigatu mubalagha ne. ko kace sayyab ko kuma kace sa'ib in kace sa'ib ismu fa'il kenan makiri idan kace sawwaq wanda yake gaya a wajen kira ko kuma kace sayyab sannan in jami'i zaka masa maimakon sadun din ka masa fataha kace sawwaq sai kace suwaq in kace suwaq kenan jami'i ne na sa'ib sa'ib kenan makiri shine yace babu ma kila fi sawwaq wato babu ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato na sana'a wadda take ta kira ma'ana kira ta halatta ko bata halatta ba wanda a baya mun wuce da nau'i daga cikin nau'ikan sana'a wanda malam ya fara jero mana babuka akan su saboda anan zamu ga babi dai bayan dai wanda yake nuna mana sana'o'i kala-kala waɗanda suka halatta a shari'a wanda a darasi da ya gabata mun wuce da baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil hali wal jazza shine yace babu ma kila fil hali wal jazza wato baban da ke bayani dangane da abin da aka faɗa game da sana'a ta sayar da nama da fawa wanda mun wuce da hadisin da wani daga cikin sahabbai ana kiran shi wato Abu Shu'aib daga cikin mutanen Madina wanda da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na shin yunwa sai ya zo ya faɗa ma wani yaransa wanda yake mai sayar da nama ya ce masa ka dafa min abincin da zai wadatu mutum wanda zai wadaci mutum biyar domin na ga alamar jin yunwa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya wannan abinci wannan mutum ya je ya gayyato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'ar da suke tare da shi wanda dai duk bayani ya gabata akan hadisin to wannan sana'a ce ta sayar da nama da fawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin ta inda sana'a ce wadda take haramtacciya to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hana jama'a to shine anan kenan malam yayi babi na musamman shi yasa wasu malamai suka ce wancan babi ya kutso kai ne amma anan ya kamata a ce ya shigo tunda kafin baban sai da aka zo aka yi wasu babuka na daban waɗanda babukan ba sa bayani ne akan nau'ikan sana'a sannan anan kuma muka zo baban da ke bayani game da abin da aka faɗa fisarwa game da makiri ma'ana wai shin wannan sana'a ta halatta ko ba ta halatta ba shine anan malam ya zo da asar na hadisi na Dawus ibn Kaysan al-Yamani daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa la yuqtala khalaha wato ita Makka wato ba a yankar khalaha ciyawarta idan aka ce al-khala ita ce tsanwar ciyawa an gane ku manzon Allah ya ce la yuqtala khalaha wato ba a yankar ciyawarta wa qala al-Abbas Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan fada na cewa ita Makka harami ce na Ubangiji subhanahu wata'ala ba a yankar ciyawarta ma'ana duk ciyawar da ta fito a zagayen harami ba a yankarta Al-Abbas sai ya ce illa al-izkir ya Rasulullahi a tuge mana tsauri ma'ana banda tsauri me yasa sai ya ce fa innahu li kaini domin makira sukan yi amfani da shi a wajen wato zuga wuta in za su narkar da karfi domin su kera ciyawa ce wadda sukan sanya ta a cikin wuta in aka sanya karfi sai a zuga shine yace fa innahu li kaini wato saboda kenan makiran su suna amfani da ita fa qala sai manzon Allah yace illa al-izkir ku ji banda tsauran an tuge muku shi ya halatta a yanka tunda makira suna amfani da shi wannan hadisi tun kafin mu je gaba malam zai zo da shi anan ya kawo mana mahallin shahid domin anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna haramcin yankar ciyawa ta cikin harami duk da cewa a karkashin lafazin la yuqtala khalaha ba a yankar ciyawa ciyawa abinda ake yankar ciyawa da shi kanshi kera shi ake shine lauje magira sukan yi shi to anan al-Abbas ibn Abdul Muttalib sai ne mu cewa a toge musu kenan ciyawa ta tsabri yace fa innahu li kainihim domin wato makiran su suna amfani da shi a wajen kenan kira fa qala sai manzo Allah yace illa al-izkir ku je banda tsauran an toge muku shi ya halatta a yanka to shine anan malam sai ya shigo da hadisin Ali ibn Husayn an gane ko daga mahaifinsa kenan Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Allah ya kara musu yadda Husayn yake bashi labarin cewa anna Aliyar mahaifinsa Aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa kanati li sharifu min nasibi min al-magna yace ina da wata taguwa daga cikin raguna na ganimar yaki ngale ko Aliyu yake fada ma kenan ɗansa Husayn kenan wannan min babi riwayatul aba'i ani wannan riwayatul abna'i ani al-aba hanyar kenan yanda ƴaƴa suke rawaito hadisai daga mahaifansu shi anan Husayn ya rawaito ne daga mahaifinsa wato Aliyu dan Abi Talib kuma tare da cewa shi ma Husayn kin dan shi Aliyu shine ya rawaito daga wajensa shine Aliyu dan Abi Talib yake cewa kanati li sharifu min nasibi min al-magna wato ina da wata taguwa daga cikin raguna na ganimar yaki وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس سنما ذا الله صلى الله عليه وسلم daga cikin khumusin ganima hallo ya dau wani ragumi ya kara mu wanda daman ita ganima ta yaki kamar yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala da kanshi ya kasata ya cewa in an samu ganima ta yaki a farko za a kasa wannan ganima kashi biyar za a dau kashi ɗaya daga ciki wannan na Allah ne da manzansa da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa da marayu da miskinai da wanda yake bako dan wucewa su suke da haƙƙi a cikin kashi ɗaya daga cikin biyar din ganima kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin wato suratul anfal Ubangiji ta'ala ke cewa wa'adamu annama ghanimtum min shay'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير كينان باين أم فتد ربان أدلغ تكين غنيمة أم باش شينيش مزا الله صلى الله عليه وسلم سيد أولا كمي يبان لغ تكين خمسه an gane ko domin yana daga cikin dangi na kusa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa saboda dan amminsa ne ubangiji ta'ala ko ya fada da yace wa alamu annama ganimtu min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul sai yace wa lizil qurba to Aliyu dan Abi Talib yana daga cikin kenan zawul qurba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace falamma aradtu an abtaniya bi fatimata binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da nayi nihin shiga daki da matata fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan lokacin da za a kawo amarya wa atu rajulan sawwagan min bani kainuka yace sai na ma wani mutum makeri daga cikin banu kainuka wanda su banu kainuka wato kabila ce daga cikin kaba'il wato ne yahudu an gane ko kabila ce daga cikin kenan yahudawa yace sai na masa alƙawarin anyar tahila ma'iya cewa ya lauta tare da ni muje daji fana atiya bi izhir muje mu yo kenan ciyawa ta tsauri aradtu an abi ahu min as-sawagi Aliyu yace nayi nihim idan naje nayi wannan ciyawa din zo in sayar ma da makira wa astai nabihi wato da nemi taimako da agaji da wannan kenan kudaden ciyawar fi walimati irsi game da shirye walima ta amarya ta kenan Fatima. Kenan anan shi Aliyu ya ma shi wannan makeri daga cikin Yahudawan Banu Kainuka alƙawarin kenan su tafi tare. Kenan tunda shi makeri sana'ar shi ce shi ya san inda ake samun wannan saurayi. Kenan in zai tafi Aliyu sai ya raka shi su je yanda shi makerin in yayo nashi shi ma Ali shi ma ya yi nashi. To amma shi Ali in ya zo kira zai yi da nashi zuwa zai ya sayar ma makera. Dan kudin da ya samu kenan zai ƙara akan shirya walima ta angwancinsa kenan ran da za a kawo Fadima Allah ya ƙara mata yadda. Shi ne anan ya ce wa attu rajulan sawwagan, sai na ma wani mutum makeri min Bani Kainuka daga cikin kabila ta Banu Kainuka, kabila ce ta Yahudu, sai na masa alƙawalin an yarta hina ma'iya, ma'ana ya lauta tare da ni in zai tafi yuciyawar nan kenan ya gaya mu mu tafi tare. Fana a tiya bi izikir, mu je mu zo da wannan ciyawa ta tsaure. A rattu an abi abu mina sawwaki, Ali ya ce na yi ne in na yi ni ma in sai dama makera. Wa astaina bihi, domin na nemi taimako da kudaden da zan samu fi walimati irsi game da shirye walima ta amarya ta, ita ce Fadima. A shahida anan wato Aliyu dan Abi Dalib ya ma wannan makeri alƙawalin su tafi ya je ya yo wannan ciyawa ya sayar da ita ga makera. Kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da sana'a ta kira sana'a ce wadda take halattacciya. Gaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, amma tare da haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da wannan sana'a ana yin ta amma bai ce ba a dina, inda sana'a ce wadda bata dace ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwata-kwata da ya ce daga ran nan a dina. Tare da cewa ita wannan sana'ar duk da cewa akwai abubuwa waɗanda suke na barna waɗanda suka kutsa a cikinta, a gane ku, saboda za ka ga so da yawa za ka samu masu wata sana'a daga cikin nau'ikan sana'a za a samu mutanen da sukan zo da abubuwan da ba sa dacewa a shari'a. To irin waɗannan abubuwa ba sa riki da wannan sana'a su mai da ta cewa sana'a ce wadda take haramtacciya ko da an samu lalatattun mutane a cikin wannan sana'ar. To baya hana kuma a yi mu'amala da su akan wannan sana'a. Saboda haka kenan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan wannan sana'a domin ya san sana'ar da ake. Kuma Aliyu dan Abi Dalib anan ya ce mu je ni ma in yi in sayar musu, inda sana'a ce haramtacciya kaga a yi wannan ciyawa a sayar musu tamkar an taimaka musu ne. Shi kuma duk wanda yake aiki na ƙetare iyaka na sabon Allah baya halatta a taimaka masa akan sana'ar shi. Sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu a babin, ko mu ce na uku, shi ne hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna Allaha harrama Makka wa lam tahilla li ahadin qabli. Manzon Allah yake cewa lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta Makka, ma'ana ya maida ta harami ne. Wa lam tahilla li ahadin qabli, Makka wato bata halatta ba ga daidai da mutum ɗaya gabani na, ma'ana gabanin turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu daidai da mutum ɗaya wanda Allah ya halatta masa Makka cewa ya shiga ya yaki a cikinta. Sai ya ce wala li ahadin ba'di, manzon Allah ya ce haka kuma bata halatta ga wani bayan wucewa ta har kiyama. Manzon Allah ya ce wa inna ma uhillati li sa'atan min nahar, ni ma kusan da cewa an halitta mun shiga Makka da yaki wato wata 'yar sa'a daga cikin yini, daga bayan gushewar rana ne zuwa fadawar ta Ubangiji subhanahu wataala ya halitta masa. 'Yar sa'a ce wadda take takaitacciya Ubangiji subhanahu wataala ya halitta masa na cewa ya shiga Makka da yaki. Amma kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗanda suka gabata babu wanda Allah ya halitta masa ya kai ma Makka farmaki na yaki, haka kuma baya halatta har zuwa kiyama. dan haka wannan kenan yana daga cikin hususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ubangiji ta'ala yace la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillu bi hadzal balad Ubangiji ta'ala yace kai wato an halitta maka yin yaki a wannan gari na Makka ma'ana ka shiga da yaki to shi ma ba yini bane gaba ɗaya ko wasu kwanuka a cikin yini ne aka ware wasu ƴar sa'a aka halitta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata manzon Allah sai ya ce la yuqtada khalaha ba a yankar ciyawarta a gane ko tsamuwar ciyawa kenan ba a yanka wasu malamai suka ce har ma busassa domin akwai lafazin da ya zo a kan wato cewa hatta da busassar ciyawa baya halatta a yanka to wasu malamai sai suka takaita akan tunda in aka ce alkhala shine tsamuwar ciyawa kenan in ciyawa ta bushe wannan ba laifi akan iya yanka to a takaice shine manzon Allah yace la yuqtala khalaha ba a yankar ciyawarta wala yuqadu shajaruha manzon Allah yace ba a saran itacenta an gane ku itacen da suke cikin zagayen harami su ma ba a saransu sai dai wasu malamai suna ganin cewa in kai ka shuka itaciya to ya halatta in ka buƙaci sare ta ka sare ta ko kuma a lokacin da ake buƙatar wurin saboda wani abu wanda yake mai muhimmanci to ba laifi bane akan iya sare wannan itaciya amma haka ka zo ka yi itace a cikin zagayen harami wannan haramu ne baya halatta ka zo ka ringa sare itace to a nan wasu malamai suka ce kenan danyen itace baya halatta a sara amma in sun bushe ba laifi akan iya sare su wala yunfaru sayduha manzo Allah ya ce kuma ba a kurar wato farautarta duk wani naman daji wanda ya halatta a farauce to in yana cikin zagayen harami ba ka farauce shi ba ka kure shi ma baya halatta sai ya ce wala yuntaqadu luqatuha illa li mu'arrib manzo Allah ya ce ba a tsintar tsuntuwarta illa li mu'arrib sai dai ka wanda zai ci gaba da cigiya in ka san za ka iya yin cigiya iya rayuwarka to ya halatta ka ɗauki tsuntuwa ta cikin harami amma in ka san ba za ka yi cigiya ba ba za ka ci gaba da cigiya ba to wannan baya halatta ka ɗauki wannan tsuntuwa wanda mun yi bayani a baya tsuntuwa ta harami ta bambanta da tsuntuwa ta wanda take ba ta wajen harami tsuntuwar da mutum zai yi a cikin sararin duniya in dai ba a harami ba ne ba to wannan kayan tsuntuwa wanda ka tsunta idan ka yi cigiya tsawon shekara guda ne kayan bai fito ba to ya halatta ka yi amfani da shi in ma ka kashe wannan dukiya ga amfanin kanka ko ka yi kyauta ko ka yi sadaka amma ka tabbatar da cewa ko bayan shekara dari mai kayan ya fito ya yi bayani mai gamsarwa dole ka ɗauki kayan shi ka bashi in ko babu kayan ka nemi cewa ya bi ka bashi ko ya yafe maka amma in tsuntuwa ce ta harami to wannan ita babu iyaka iya rayuwarka kawai cigiya za ka ci gaba da yi shi ne a nan ya ce wala yuntaqadu luqatuha illa li mu'arrib manzo Allah ya ce ba a tsuntar tsuntuwa ta Makka illa li mu'arrib manzo Allah ya ce sai ga wanda zai ci gaba da cigiya iya rayuwarsa wa qala abbas ibn abdul muttalib Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda sai ya ce illa al-izkir li sagatina wa li suqufi buyutina ya rasulullahi banda tsabri saboda makiranmu kuma da rihin dakunan anan ya nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ba a yankar ciyawar ta ba a saran itace ya nemi cewa a tuge musu kenan wato ciyawa wadda take ta tsabri me yasa saboda makira nasu suna amfani da ita kuma sannan sukan yi amfani da shi a wajen rihin daki kamar yadda ake amfani da zana a yau in an jera itace a kawo zana a shimfiɗa to su kuma a wannan lokaci suna amfani da itace wannan itace ya tsauri ko kuma mu ce ciyawa ta tsauri in sun jera itace na dabino sannan shi suke sanyawa sannan a sanya laka daga sama kamar yadda ake yi shi ne yace wali suqufi buyutina domin kuma rihin ɗakunan faƙala sai manzon Allah ya ce illa da izikir ma'ana banda tsauri an tuge muku shi ba laifi kenan kuna iya yanka ku yi amfanin da za ku yi da shi Ikrima Allah ikara Allah ya ji kansa sai yake cewa hal ta da rimayu na faru saiduha shin wai ka san ma'anar cewa ba a kura kurauta ta Makka yake fada ma kenan almajirin sa Khalid al-Habba Ikrima yake ce masa hal ta da rimayu na faru saiduha shin ka fahimci ma'anar mi manzon Allah yake nufi da cewa mayu na faru saiduha ba a kurar wato saiduha farautarta sai ya ce masa huwa antu nahiyahu min adh-dhilli wa tanzila makana shine in ka isku naman daji kaman barewa ko zomo ko abin da yake kama da haka yana shin inuwa ka kore shi daga inuwar kai ka zo ka zauna a wurin to bai ya halatta anan ka kore ta daga inuwar fa ba ka kura ma ba wani wani ya farauce ko kuma kai ka farauce ka kore ta ka tada ta daga gunta bai ya halatta shine yace kenan wato huwa antu nahiyahu min adh-dhilli wato shine da zaka nisanta ta daga inuwa ka kore ta watan zina makanahu kai kuma ka zauna abu to wannan kwata kwata baya halatta Abdul Wahhab riwayarsa daga Khalid al-Habba shi kuma sai yace li sagatina wa kuburina kenan al-Abbas ibn Abdul Muttalib maimakon kenan a wannan riwaya da yace li sagatina wa li sukufi buyutina a wancan riwaya sai ya ce li sagatina wa kuburina domin makeranmu suna amfani da ciyawa ta tsauri wa kuburina kuma muna amfani da shi a wajen tushe kabirinmu kenan sukan sanya in an sanya mamaci cikin kabari ita wannan ciyawa sukan kawo sai su ringa tusa ta a ciki kenan su lullube mamaci maza Allah sai ya ce to ku je an halitta muku ma'ana ita wannan ciyawa kenan za ku iya yanka ku yi amfani da ita a wajen kira da rihin daki kenan da tushe kabari duka ba laifi ba ne a takaice dai wannan hadisi kamar yadda ya gabata a baya abinda ya sa malam ya koma shigowa da shi a nan don ya nuna mana sana'a ta kira kenan sana'a ce wadda take ta halak an gane ko ba sana'a ba ce wadda take haramtacciya ya halatta mutum ya yi kamar yadda kenan anan al-Abbas ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ciyawa a tuge musu saboda makiransu suna amfani da ita manzo Allah ya ce to ba laifi a tuge kaga inda kira haramun ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kai tsaye domin ka'ida ta malamai suke cewa la yujuzu ta'khirul bayani an waqatil haja babu zikr al-kayni wal haddad قال حدثني محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا ابن ابي ادي عن شعبه هو ابن الحجاج الواسدي العتكي عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق هو ابن الاجدع عن خباب هو ابن الارت رضي الله عنه انه قال كنت قينا في الجاهليه وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى أموت وأبعث فسأؤتى مالا وولدا فأقضيك فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا واتو أن بابي نيوان دكي بياني قمدا واتو أمتا الكين شيني مكيري والحداد شيما مكيري دكا كينا وانا مترادفان لي أو جمع أنا دودة شوا أفيدا بمبنش domin galibi shi al-Haddad ana amfani da shi akan wanda ke wasana'ar shi kira amma wasa hukake da abin da yake kama da haka shine ake kira da Haddad an gane ko a kawo masa huka din ta dakushe ko abin da yake kama da haka ya sanya ta cikin wuta ya meke sannan kuma ya wasa shi kuma al-Qain shine makeri kenan as-Sa'i wanda ainihi shine yake kira abu to amma duka sai ya zaman to larabawa sukan fadada a ce masa Qain a ce masa Haddad a ce masa Sa'i kuma kowanne ana amfani da shi duk da cewa a yau sukan dan bambanta idan kaji sun ce Sa'i wanda yake makiri amma wanda ke kera kamar misali irin kayan ado zinare wannan irin su zinare da azurfa da sauransu idan aka ce alqayn ko alhaddad kenan wanda yake kera kamar irin su karke irin su fantariya da sauransu shine ake amfani da lafazin kenan qayn ko kuma haddad to amma kowanne kenan yana karba sunan kowanne daga ciki shine anan malam ya shigo da hadisin Khabbab ibn al-Arat Allah ya kara masa yadda yace kuntu qaynan fil jahiliya yace a lokacin jahiliya ma'ana kafin na musulunta yace ni dai makiri ne na kasance makiri ne wa kana li ala al-As ibn Wa'il dai yace na kasance ina bin Asi dan Wa'il As-Sami wato ina bin shi bashi ina da bashi akan sa ma'ana da nake bin shi na masa aiki bibiya ne ba wanda Asi ibn Wa'il yana daya daga cikin manya-manyan kafiran Makka masu hannun ruwa gudu wanda gaba daya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kawar da su musulunci ya samu yaduwa a Makka kamar yadda mafi yawan su a yakin Badar da aka gama da su to Asi dan Wa'il shi Khabbab yana da bashi akan sa ma'ana da yake bin shi tun lokacin yana sana'ar kira yace fa ataituhu ataqaba sai na je masa wata rana ina neman cewa ya biya ni haƙina ataqabahu ina neman ya biya ni bashi na qala sai yace la uqika yace bazan biya ka bashin ka hatta takfura bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka kafirce ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan na nuna mana duk wani mabannaci so yake kowa ya zama irin shi shi ma ya koma mabannaci bashin shi ne ya nema a biya shi ya nuna masa cewa ba zai biya shi ba sai da sharadi menene sharadi sai ya kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qultu sai nace masa la akfuru ai ba zan kafirce masa ba hatta yumitakallahu har sai an kai ka mutu tun matubu asa sannan kuma a tada ka bayan mutuwar ka a ranar kiyama shi ne yace la akfur yace ba zan kafirce masa ba an gane ko in dan bashin da nake bin ka sai na kafirce masa zaka biya ne yace to la akfur yace wallahi ba zan kafirce masa ba wanda daman shi haka imani yake in dai ya samu zama a cikin zuciya to duk abin da za a yi da mutum bayan da za a yi ya kafirta shine yace hatta yumitakallahu sai Allah ya karbi rayuwarka summa tubasa sannan kuma a tada ka a ranar kiyama a can ka biya ne qala sai yace da'ani hatta amuta in har haka ne yace kyale ni naji karka zo ka nemi bashin bar har in mutu wa kuwa asa kuma a tada ni bayan mutuwar yace din ma an tada ni kamar yanda kake rai cewa akwai wata rayuwa nan gaba bayan wannan rayuwa ta duniya yace in wannan rayuwa ta zo fasauta malan wa walada yace da sannu za a bani dukiya mai tarin yawa wa waladan da yaya kamar yanda a nan duniya nafi ni mai dukiya ne mai yaya ne to haka in ma kiyamar ta yi za a bani dukiya mai tarin yawa kuma za a bani yaya kenan su dama a aqidar su in talaka kake a nan duniya a gobe kiyama ma talaka zaka tashi an gane ku in kai mawadaci ne to in kiyamar ta tashi hannu kai mawadaci ne kamar yadda suke cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi mu muka fi ku yawan dukiya muka fi ku yawan yaya dan haka kuma mu ba ababan azabtarwa bane a ranar kiyama kamar yadda a nan mun fi ku matsayi mun fi ku daraja to a can ma mun fi ku matsayi da daraja to shi ne anan yace da ani hatta amuta yace kyale ni har in mutu wa ubu asa atada ni bayan mutuwa yace in an tada ni bayan mutuwa yace fa sauta malan wa walada yace da sannu za a bani dukiya da yaya fa aqdi ka yace a can kuma in biya ka a can in an bani an tada ni an bani yaya da dukiya na biya ka a can kin wannan kamar yana istihza ne da shi yana izgini da shi ne ba dan ya yarda da kiyamar ba wannan zalat wato Khabbab sai yake cewa sai aya ta sauka Ubangiji ta'ala ke cewa a fara'aitan lazi kafara bi ayatina, ba ni labarin mutumin da ya kafirce mu ayoyinmu ya ki imani da su, wa kala ya faɗa ga wanda ke bin sa bashi a lokacin da ya nemi a biya shi, la'uta yanna malan wa walada, in kiyama ta yi, ya ce za a bani dukiya da ‘ya’ya masu yawa. Ubangiji ta'ala ya ce afala al-ghaiba, ba ni labari wai shin wannan mutum ya leƙa gaibu ne cewa in kiyama ta tashi za a bashi dukiya da ‘ya’ya kamar yanda a nan duniya yake da dukiya da ‘ya’ya? A mittakaza inda rahmani ahada, ko kuma ya rufi wani alkawari ne a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa in kiyama ta tashi za a bashi ‘ya’ya da dukiya? Alkawarin da za ka riƙa a kiyama a baka ‘ya’ya da dukiya shi ne kalima ta la ilaha illallah, ka yi imaka faɗa, ka yi imani da abin da ta kunsa, wato ka ƙudirce ta a zuciya, ka yi aiki da abin da ta kunsa, shi ne alkawarin da in ka riƙa tsakaninka da Ubangiji to za ka samu irin wannan kyakkyawar makoma a ranar kiyama. A taƙaice kenan wannan hadisi malam ya shigo da shi don ƙara tabbatar mana cewa wato sana'a wadda take kenan ta ƙira, an gane ku, sana'a ce wadda take halittacciya, duk da cewa a wancan babu ya gabata kenan babu ma ƙila fi sawwa, duk da cewa a wajensu akwai bambanci tsakankanin sa'iq da haddad da alƙain, don haka kenan nan malam ya jero su ya ce babu zikirin ƙaini sai ya ce wal haddad, amma dukkansu dai sana'a ce wadda ake kiranta ƙira kenan, sana'a ce wadda take halattacciya kenan. Tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo, wannan sana'a daman suna yin ta, kuma da musulunci ya zo wannan sana'a bai haramta ta ba, ya tabbatar da su akan halaccinta. Shi ne anan shi Khabbab yake cewa tun a jahiliya kenan na kasance wato makiri ne. Babul Khayyab. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا باع رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصع، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato maɗinki, idan aka ce khayyab wato shine maɗinki kenan, wanda ake cewa tela, duk da cewa kalima ta tela ma dai ba Hausa bace ba, kalima ce wanda take Faransiya aka Hausantar da ita, ko kuma a Ingilishi ma kusan haka take kenan, aka maida ta ake amfani da ita ake cewa tela, asali dai maɗinki, domin su kansu Larabawa kamar tarjama ce, in aka ce al-khiyada kenan dinki, in aka ce khayyadi kenan madinki, a gane ku kenan. A Hausa ma me ya kamata a ce kenan madinki? Shine yace babul khayyad, babi ne wanda ke bayani dangane da madinki, ma'ana shin sana'a ce wadda ta halatta ko bata halatta ba. Shine anan malam sai ya shigo da hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, ke cewa inna khayyaban, lalle wani madinki da a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li qa'amin sana'a, ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wani abinci na musamman da ya shirya masa. Ina wani madinki ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shirya abinci na musamman, ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas ibn Malik, Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, ke cewa fa zahabtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila zalika fa sai na tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama izuwa wannan abinci da aka shirya masa fa qarraba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khubzan wa marqan fihi dubwa'un wa qadid wato wannan madinki sai ya kusantar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gurasa wa marqan wato da wata miya ko kuma kace wa marqan da wani rumu fihi dubba'u wanda a cikin sa wato akwai dima an gane ko miyar dima kenan da ake yi sai yace wa qadidun wato kuma da kilishi an gane shine ake cewa kilishi kenan in aka ce qadid shine nama da ake rike shi sai a shanya shi ya bushe to irin waɗannan nau'ikan abincin ya gabatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abinci ne na azo a gani a wannan lokaci saboda galibi ba kowa yake samun irin wannan abinci a wannan lokaci wanda mun wuce da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wata biyu zuwa wata uku muke kwashewa babu abinci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana tukunya bata hawo ba iya abinda muke ci dabino da baki ruwa to dan haka anan ya shirye wannan abinci abincin da ya shirya masa ga gurasa sannan ga rumu amma a cikin sa akwai dubba wato shine kenan dima kenan kamar yanda mu anan ake sanya irin su kabewa a cikin miya da sauransu to su kuma a wannan lokaci kenan dima suke sanyawa duk da cewa a yanzu haka na san akwai waɗanda suke yin miya da shi shine yace wa qadidun kuma da kilishi ko kace kenan bushashshen nama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yatatabba'u ad-dubba'a min hawalayhi al-qas'a anas yace sai na ga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama na bibiyar wannan duma wato a gefen akushi manzon Allah yana meka hannun shi duk inda ya ga duma sai ya dauko shi sai ya ci wannan yana nuna mana kamar yanda bayani ya gabata in abinci musamman naka ne dan kai aka kawo ko kai ka saya to anan ba laifi bane ba abin da yake gaban wani wato ka meka hannu ka dauko amma ta hanyar ladabi da wannan bai dace ba amma ba a daukar shi a matsayin haramci in kamar naka ne amma in abinci ne da jama'a wanda kowa yana da tarayya a kai to bai ya dace wa ka meka hannunka ka dauko abin da yake gaban wani sai ka nemi izinin shi ka nemi izinin cewa ya turo maka ko kuma ka nemi izinin cewa ga akwai nau'i kaza a gabanka wanda babu shi a gabana ni ina da bukatar shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sirrin bibiyar gefen akushin manzon Allah yana tsince dimin manzon Allah yana ci domin ya fi san shi kada sai Allah sai yake cewa falam azal uhibbu dubba'a min yawmi idh yace ban gushe ba tun daga wannan rana yace wallahi ina son dima ina kaunar shi domin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son shi kaga kasancewar anan ka nuna kana son dima ai kaga ba ibada bace ba dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son dima niyyar dima da aka masa yana so to amma saboda tsabar koyi da sahabbai suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake manzon Allah yana son wannan shi ma tun daga ran da yake son abinda manzon Allah yake so to haka zaka samu mazanjiya akan abinda ma ba ma bai shafi ibada ba idan suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi daga ran nan su ma sukan nace akan wannan aiki matukar sun tabbata kenan abu ne wanda yake bai ke banda da shi abubuwa waɗanda suke na al'ada a takaice wannan yana nuna mana kenan sana'a ta dinki sana'a ce wadda take ta halak kamar yadda shi anan madinki ne ya shirya abinci na musamman ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah ya karba gayyata wanda kuma wannan duka ya maimaitu ba sau ɗaya ba sau biyu ba irin su Ummu Sulaim da sauransu sukan shirya abinci su gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin neman albarka game da ziyarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai musu da cewa lokaci ya tafi ne ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.